بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوتي يرجى وطن بيو ميلادية دبو بيو دا بير أبو بما صلى الجمعة زامي وإنقوى بياني ميمكن تبدير إلا مكسابي أولنا رانا أكان ناشم سلي لكما مهم من سلسة kasancewar wannan jawabi ne ko bayani da ake bukatar sa a wannan lokaci domin gafalan da muka yi gabaki ɗayan mu wajen yin nasiri na kowanne irin nau'i na ibadu. Da farko za mu yi bayani ne akan kasuwar ibada zuwa ga wajibi da kuma abin da ba wajibi bane. Daga nan mu zo mu yi bayani akan muhimmancin nafilin a kowane irin nau'i na ibada. Sannan mu zo mu yi bayani akan yin nafila an fi son sa a cikin gida. Sannan kuma mu zo mu yi bayani akan lokutan da nafilin na sallah aka karhanta su. Daga nan kuma mu zo mu yi bayani akan sunanur ratiba wato nafili da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin su akai akai. Sannan kuma mu zo mu yi bayani akan annawafil ko mustahabbat nafili da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayi sannan kuma yana yin su amma bai wazabtu akai ba. A ƙarshe sai mu zo mu yi bayani akan at-tatawu'at da kuma abin da yake haɗe da shi. Da farko ibadu sun kasu zuwa saki biyu ne. Akwai ibada wajiba wanda dole ne kowane musulmi ya aikata shi. Rashin aikata wannan ibada yakan iya kai mutum zuwa ga wuta. Akwai kuma ibada wacce ba wajiba ba ce, yinta yana yawaitawa mutum lada sannan kuma yana tarbiyyantar da zuciyar mutum da gabansa. Sannan kuma yana mayar da wannan mutum ya kasance na Allah. Amma rashin yinsa baya iya kai shi zuwa ga wuta. A nan za mu yi bayani akan nafilai ne waɗanda su ba wajibu ba ne. Abubuwan da ba wajibi ba ne sun kasu zuwa kashi uku. Akwai as-sunan, akwai al-mustahabbat waɗanda kuma ana kiransu nawafil, sannan kuma akwai at-tatawu'at. Sannan su ukun gabaki ɗaya as-sunan, an-nawafil ko al-mustahabbat da tatawu'at, ukun gabaki ɗaya akan iya ba su suna nawafil min babi tasmiyatil kulli bismil ba'd, wato an kira su gabaki ɗaya da sunan ɗaya daga cikinsu. Me ake nufi da sunan? In aka ce a sunan su ne ibadu na tilfili waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a hadisai a dinga aikata su, kuma shi yana aikata su akai akai baya bari suna fice su. Waɗannan su ne ake kiransu a sunan. Annawafil kuwa su ne na tilfili waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisai yace a yi su, shi kuma yana yin su wasu lokuta ba kowane lokaci ba. At-tatawu'at su ne nafilai da mutum yakan iya shiryawa kansa ya yi su ba tare da sai ya jira wani nafsi sai keɓantacce a kan wannan nafilai da yake yin su ba. Misali, mutum yakan iya shiryawa kansa wasu nau'o'in ibada ko sallah ko wata ibada ɗin daban ya dinga yin su, ko da bai samu nasi keɓantacce na yin wannan ibada ba, iyaka yayi amfani da nusus ne amma wanda suke bada umarni na yin wadannan ibadu wannan shine yake kiransa at-tatawwu'at kenan ibada ta kasu zuwa take biyu akwai wajib akwai ghairul wajib ghairul wajib ta kasu zuwa kashi uku akwai sunan akwai nawafi akwai tatawwu'at sanin wadannan kashi abu ne wanda yake da muhimmanci kuma yana warware iskalai daban-daban abu ne da muhimmancin aikata nafili ya zo a hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda Bukhari ya rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ada li waliyan faqad azantuhu fil harb yace dukkan mutumin da ya tutar da masoyina makaunatina waliyina zan sanar da shi zan yi kelan yaki tare da shi a wannan hadisi ci gaba da wannan manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu yake bawana bai kusance ni da wani nau'i na ibada wanda yake soyuwa a gare ni fiye da abin da na faranta masa ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin ibadu ya fi son ibadun da ya faranta wa bayinsa fiye da ibadun da bai faranta musu ba wannan yana nuna muhimmancin farillai daga cikin ibadu saboda Allah subhanahu wa ta'ala da yake ya faranta wa mutane ya fi son su fiye da sauran ibadu da suke aikatawa sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan hadisi al-Qudsi yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu yace kasancewar na ce abinda na farantawa bawana shine yake soyuwa a gare ni wannan baya nuna rashin muhimmancin nafili yake idan bawana ya ci gaba da kusantana da nafili zai kai matsayin da zan kaunace shi zan so shi yawan nafilin sa zai kai shi har na kaunace shi inji Allah subhanahu wa ta'ala yake faida hababtuhu idan kuma na kaunace shi saboda yawan nafilin da yake aikatawa na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jinsa da yake ji da shi ma'ana ba zai ji komai ba daga kunnensa face abinda Allah ya umarce shi da ya ji daga kunnensa ba zai zauna wajen da ake cin naman mutane yana saurara ba ba zai ji kide-kide ba ba zai ji wake-waken da ba na musulunci ba duk wani abinda Allah bai ba shi umarni ya saurari wannan abu a kunnensa ba ba zai zauna ya saurare shi ba wannan tarbiya na farko da nafin fili za su baki kenan duk abin da Allah ya hane shi da ya saurara a kunnuwansa zai nisanci wannan abu shine ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi yace wa basarahu alladhi yubsiru bihi kuma yace zan kasance idanunsa wanda yake gani da shi ko ganinsa da yake gani da shi ma'ana nafin filin za su tarbiyantar da shi dukkan abin da Allah ya haramta kallonsa to zai hani idanunsa kallon wannan abu ya samu wannan tarbiya ne ta hanyar yawan nafilinsa ma'ana ba zai saba wa Allah ta'ala da idanunsa ba yace wayadahu allati yabtisu biha yace zan kasance hannunsa da yake riko da ita ma'ana nafin filinsa za su tarbiyantar da shi ba zai yi riko da hannayensa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi rikon wannan abu ba ma'ana hannayensa ba za su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya samu wannan tarbiya ne saboda yawan nafin filinsa yace warijilahu allati yamshi biha kuma zan kasance kafafuwansa ko kafarsa wacce yake tafiya da ita ma'ana ba zai yi amfani da kafafuwansa wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma zuwa wani gu da ake saba wa Allah waɗannan gabbai da Allah subhanahu wataala a wannan hadisi kudusi ya ambata su ne muhimman gabbai wanda galibin ayyuka na sabo waɗannan gabbai su ne suke aikatawa kunne da ido da hannu da kafa yawan nasirin bawan Allah za su sa waɗannan gabbai nashi su samu tarbiya su kasa saba wa Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallama yake a duk lokacin da nafi fili da yake yawaita yi suka tarbiyantar da shi baya amfani da kunnuwansa ko idanunsa ko hannayensa ko kafafunsa wajen saba wa Allah subhanahu wataala zai take wani matsayi kuma wannan matsayin kuwa shine yake la in sa'alani la utiyannahu yace a duk lokacin da ya roke ni nan take zan ba shi abin da ya roka ya kawo shi da lawan na kafin ya yi rantsuwa la'in sa'alani wallahi wannan bawan nan nawa wanda ya samu tarbiyyar waɗannan gabbai nasu saboda yawan yin nafil fili inda zai roke ni zai buƙaci wani abu a gona nan take zan ba shi wala'in ista'adani la'u'izannahu in kuma ya nemi tsari da ni in tsare shi wata fitina ko wata musiba ko wani cuta ko duk wani nau'i na bala'i Allah subhanahu wataala yace wallahi zan tsare shi wannan hadisi bukhari ne ya rawaito shi a wani lafazi wala'in ista'adati maimakon wala'in ista'adani wannan nunun din a wani lafazi yana zuwa da ba'un duka kuma ma'ana ne guda daya kowanne daga cikinsu yake bayarwa a wannan hadisi muka iya fahimtar muhimmancin nafil fili cewa nafil fili su ne suke hana gabbai saba wa Allah subhanahu wataala duk da kasancewa Allah ya fi son abin da shi ya faranta mana amma nafil fili su ne za su tarbiyyantar da mu kasa saba masa da gabanmu wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma da za mu karanta a cikin wannan hadisi da nafil fili ne mutum zai samu matsayi na mustajaba yadda duk addu'ar da ya yi Allah subhanahu wataala zai karɓi wannan addu'a abu na uku daga cikin abin da muka karanta a wannan hadisi shi ne da nafil fili ne mutum zai samu matsayi ta wilaya ya kasance daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah domin wannan hadisin ya fara da kalima ta wilaya da yake man adali waliyan faqad adantuhu fil harbi da wannan kalima hadisin ya fara wannan yana nuna waɗannan halaye waɗanda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a hadisul qudusi ha halaye ne na waliyan Allah subhanahu wataala su ne waɗanda ba sa amfani da waɗannan gaɓoɓi nasu wajen saba wa Allah subhanahu wataala su ne kuma waɗanda suke yawaita yin nafil fili abinda Allah ya faranta musu ba ma shi tukunnan wannan hadisi guda wajibi ne su aikata nafil fili ma sun ɗauke shi a matsayin wajibi ne a gare su sun wajabta wa kansu suna yin sa akai akai kenan mutum zai samu tarbiyyar waɗannan gabbai nashi saboda yawan nafil fili ya kasa saba wa Allah da su waɗannan gabbai ya zamanto ne wanda ake karɓar addu'arsa kuma ya samu maqam ta wilaya saboda yawan nafil filinsa waɗannan abubuwa su ne waɗanda wannan hadisi yake karantar da mu waɗannan abubuwa bayan mun yi bayanin muhimmanci na nafil fili za mu zo mu yi bayani a kan nafil fili an fi son su ana yin su a gida saɓanin abin da yake farilla kamar yadda hadisi na Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito a gun manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al maktuba hadisi ne muttafaq alaihi yake sallar da take shine sallar da mutum yake yi a cikin gidansa sai dai in sallar ta barilla in sallah ce ta farilla ka zo masallaci kai shi idan ka gama sallar farilla in kana da wasu nafili ka koma gidanka kai nafili a gida mana an ci son nafili a gida kamar yadda an ci son ibadu na farilla a cikin masallaci saboda haka a wasu hadisi manzo alaihi salatu wasalam yake cewa kada ku mayar da gidajen ku kabarruka mana kabarruka wadanda aka binne su a ciki ba sa iya yin sallah ba sa ibada saboda ayyukan su ya yanke kada ku mayar da gidajen ku su kasance kabarruka ba ku bauta wa Allah domin haka yin sallah nafili a cikin gida an ji son sa kamar yadda yake an ji son sallah ta farilla a cikin masallaci bayan wannan bayani akwai wasu lokuta guda bakwai wadanda aka tarhanta yin nafila yana da kyau mu yi bayani akan su gabanin mu zo mu yi bayanin nafili wadanda ya kamata musulmai su dinga yin su kada wasu abubuwa ya shagalatar da su su ji cewa farilla ta dai za su aikata kuma farillan ya wadatar musu waɗannan lokuta waɗanda aka hana musulmi ya yi nafila a cikinsu ko a wannan lokaci na farko a lokacin da aka tada iqama ta sallah ta farilla a duk lokacin da kaji an tada iqama kana cikin masallaci kana nafila za ka yanke ko in baka fara ba ba za ka fara wannan sallah ba sai ka zo ka shiga sahu a daidaita sahu da kai kai kokari ka samu sahu na gaba ka bar wancan sallah din ta nafila ba a son sallah ta nafila daidai lokacin da ake tada iqama kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba hadisi ne jama'a ne suka rawaito shi banda Bukhari mana Abu Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi da Nasa'i da Muslim su ne suka rawaito wannan hadisi idza uqimatis salatu duk lokacin da aka tada iqama ta sallah ta farilla fala salata babu yin wata sallah illa al-maktuba sai rubutacciya wacce take farilla ce ita ce wacce aka tada mata iqama a nan zaka zo ka dinga samun kurakuran wasu musulmai musamman lokacin sallan asuba in sun zo suna raka'atayn fajr zaka ga liman ya tada kabbara an yi iqama ana kokarin jeranta sahu watakila ma limami har ya fara karanta fatiha amma zaka zo ka samu wasu a gefe suna raka'atayn fajr wannan kuskure ne babba a duk lokacin da kaga an yi iqama ta sallah ta farilla to ka dakatar da sallan ka ta raka'atayn fajr ko ka yanke shi ka zo ka nemi sahu ai sallah ta farilla da kai har wasu malamai suke cewa ko da kayi sallar ba karbe ta ba saboda kayi ki ne ba da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ba manzo yake in kana nafila aka tada iqama ka bari ka shigo ayi farilla da kai kai kuma kai gidin wannan umarni ka ci gaba da yin nafilan ka ga kuma ana yin sallah ta farilla wannan kuskure ne sosai saboda haka lokacin da aka tada iqama ba nafila sai sallah ta farilla wacce ake mata iqama lokaci na biyu kuma a lokutan da ba a yin sallah ta nafila shine lokacin da limami ya shiga masallaci ya fara kuduba a ranar juma'a idan limami ya shiga masallaci ya fara kuduba to ba a son yin nafila saboda sauraron wannan kuduba wajibi ne dan kudubar a saurare ta a fahimci abinda kudubar take dauke da shi dan shi ne ake yin kuduba to ma dama ba za a saurare ta ba menene fa'idan a tara jama'a a musu kuduba saboda haka a lokacin da limami ya fara yin kutuba ranar juma'a babu nafila limami yana shiga karka tashi kai nafila saboda hadisi na nubaytat al-khudri radiyallahu ta'ala anhu a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ga wanda ya shiga masallaci yake fa in wajada al-imama kad qara'a fa in wajada al-imama lam yaqrud falyusalli ma badala yake ranar juma'a idan mutum yazo masallaci in ya tarar limami bai fita ba yayi sallah nafila iyaka son ranka yanda ya so wa in wajada al-imama kad kharaja idan ya samu limami ya fita yake jalasa fasama wa ansaka yake idan ya samu limami ya fito yake ya zauna ya saurari kutubar limami kuma yayi shiru an gane wannan hadisi imamu ahmad ne ya rawaito shi daga musnad nafi ba shi da wata illa ba shi a cikin sanadin sa akwai afaul qurasani wannan malami afaul qurasani jumhurul muhaddisin sun addala shi ma'ana sun ce shi adali ne ana kafa hujja da hadisin sa wasu mutane ne kalilan suka jarraha suka ce ba a kafa hujja da hadisin sa domin haka daukan kauli da yawa daga cikin malaman hadisi wanda suka haddala shi shi yasa da yawa daga cikin malaman hadisi suka hassana wannan hadisi nasu sai kuma matsala da take haɗe da wannan matsala an samu wani hadisi daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda al'aimmatul khamsa suka rawaito shi da wani hadisi na Jabir wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cikin khutuba wani mutum ya shigo masallaci sai ya ce da mutumin ya sallaci raka'a biyu gabanin ya zauna fa amarahu an yusalliya raka'ataini yau mace ya sallaci raka'a guda biyu wannan hadisi shi yasa wasu suke ganin cewa lokacin da mutum ya shiga masallaci limami yake khutuba yake iya yin tahiyyatul masjid yake iya yin tahiyyatul masjid wannan shine kauli na Imam Shafi'i kamar da shine kauli na Imam Ahmad wannan hadisi kamar yadda kuka bayyana ya zo daga cikin wasu daga cikin lafuzzakan sa wanda Imam Tirmidhi ya rawaito a sunan cewa wannan mutumin da ya shigo ne ala hay'atin bazza ɗaya daga cikin lafuzzuka na wannan hadisi ma'ana ya shigo shi dai a hali mara kyau ma'ana akwai sifofi na alamomi cewa shi wannan mutumin bako ne ba tsafta a jikinsa rigunan sa ba riguna bane masu kyau alhali galibin yan gari in za su zo masallaci za su yi wanka sa rigunan su masu kyau tukunan za su zo masallaci cikin tsafta yayin da shi da ya shigo ala hay'atin banza kamar yadda lafazin Tirmidhi yake nuna wannan ya sa Ibn al-Arabi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na mazhabar malikiya da littafin ahkam al-Qur'an yake cewa wannan lafazin yana nuna cewa manzo ya umarce shi ne da ya sallaci raka'an nan guda biyu saboda kasancewarsa shi bako ne kuma yana buƙatar a taimaka masa don wanda ya zo da irin wannan siffa yana cikin matsala yana buƙatar taimako to gabanin a taimaka masa mutane yana da kyau su san shi don haka ya umarce shi da ya sallaci raka'a guda biyu don ya yi wani abu bako wanda ba a cika yinsa ba a cikin masallaci domin mutane suna zaune a cikin masallaci sun sani limamin yana khutuba ba a yin nafila kai ka tsaya kana nafila kowa idonsa kai zai dinga kalla daga bisani gabanin a gama sallah abu ta kowa ya san shi duk lokacin da aka ce a taimakawa wani mutum wanda ya shigo masallaci ya yi nafila guda biyun nan a lokacin da ake khutuba to kowa ya san shi zai zo ya taimaka masa yake dalilinsa wannan shine lafazin da Tirmidhi ya rawaito da yake ala hay'ati bazza ya shigo an gane sannan yake abu na biyu shine mutumin bako ne manzo sallallahu alaihi wasallama yana so ya sanar da shi hukunci na tahiyyatul masjid ma'ana ko da ya koma garinku a duk lokacin da ya shiga masallaci to zai sallaci raka'a guda biyu wannan shi ne lokacin da ya kamata a karantar da shi don ba mamaki yana gama sallar juma'a din zai koma garinsu saboda haka aka koya masa in ya shigo cikin masallaci ya sallaci raka'a guda biyu wato sai yake masjid. To wannan shi ne ta'awil din da Ibn al-Arabi da wasu daga cikin malaman Malikiya suka yi wa wannan lafazi na biyu da muka karanta. Na cewa manzo ya umarce shi ne da yayi nafin filin nan guda biyu domin yana bukatar taimako a kai shi a taimaka masa, kuma abu na biyu ya karantar da shi hukunci na tahiyatul masjid. An gane? Domin haka a lokacin da limami yake yin khutba, in ka shigo ka zauna ka saurari khutba din, saboda sauraron khutba din ya zama to wajibi ne a gare ka, dan haka ne ma ake yin ta. Kenan wannan shine wuri na biyu ko lokaci na biyu da ba a son mutum yayi nafila. Lokaci na uku daga cikin lokuta wanda ba a so a yi nafila a ciki shine bayan sallan la'asar da kuma bayan sallah na asuba, lokutan nan guda biyu wato na uku da kuma na huɗu kenan. Waɗannan lokuta guda biyu ya zo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Bukhari da Muslim suka rawaito. Manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata ba'da salati al-asri hatta taghruba ash-shamsu wala salata ba'da salati al-fajr hatta taghruba ash-shams. Yace ba a yin sallah bayan sallar la'asar sai rana ta fadi, ba a yin sallah bayan sallar asubahi sai rana ta fito. An gane, sai rana ta fito. Wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Domin haka sallah a lokacin da rana, a lokacin da aka gama sallar la'asar ko aka gama sallar asuba, ba a yin sallah sai rana ta fadi ko kuma rana ta fito. An gane? Wannan hadisi Imamu Malik da Abu Hanifa sun dauke shi ne alal umum, cewa kowace irin nafila ba ta halitta ko makruhi sai bayan sallar la'asar sai rana ta fadi, haka bayan sallar asuba sai rana ta fito. Yayin da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad suke ganin cewa idan sallar tana da sababi akan iya yin ta bayan sallar la'asar ko bayan sallar asuba. Misalin sallar da take da sababi kamar raka'a guda biyu da ake yi bayan an yi tawafi. Idan kai tawafi so bakwai ka gama, za ka je kai raka'a guda biyu inda maqam Ibrahim. Wannan raka'a guda biyu tana da sababi. Menene sababin ta? Shi ne tawafi. Saboda in kana umara ko za ka yi aikin hajji, kai tawafi bayan sallar la'asar ko bayan sallar asuba, waɗannan rako'i guda biyun za ka yi su saboda rako'in suna da sababi. An gane? Haka nan tahiyatul masjid, in ka shigo masallaci bayan sallar la'asar ko bayan sallar magruba za ka yi raka'a guda biyu. Dan manzo ya ce duk mutumin da ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya sallaci nafila guda biyu ko raka'a guda biyu. Wannan nafila ko raka'a guda biyu suna da sababi. Sababin su shi ne shiga masallaci. Saboda haka Imamu Ahmad da Imamu Shafi'i suka tafi akan cewa wannan hadisi am ce amma maqsud, sun kasafe shi ne da ijtihadin su. Ijtihadin su shi ne sun yi kokari su hada aiki da hadisan gaba daya, hadisan da suka baka umarni in kai tawafi misali kai nafila guda biyu ko in ka shiga masallaci kai nafila guda biyu. Saboda haka a lokacin da ka shiga masallaci bayan la'asar ko bayan sallar asuba, to za ka yi nafilin nan guda biyu. Yayin da Abu Hanifa da Imamu Malik suke ganin cewa akwai ka'ida wacce take musallama a wajen malamai, cewa idan umarni da hani suke karau za a gallaba ko za a rinjayar da hani a kan umarni. An gane? Misali a nan manzo ya ce la salata ba'da salati al-asri hatta taghruba ash-shamsi wa la salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu'a ash-shams. Wannan hani ne. Hadisin da manzo yake idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini, kuma umarni ne idan ka shiga masallaci manzo ya umarce ka da ka sallaci raka guda biyu kenan umarni da hali sun yi karo kaida duk lokacin da aka samu hadisi ya bada umarni sai kuma ya hani za a dauki hadisin da ya bada hali ai aiki da shi a bisa wannan kaida musallama imam malik da abu hanifa suka ce ba a yin nafila ko ma wace irin ce ko ma da sabati in dai bayan la'asar ne ko kuma bayan magruba an gane ai kenan mun samu lokuta guda hudu wadanda ba a yin nafila lokacin da aka tada ikama lokacin da limami yake yin kuduba bayan sallar la'asar bayan sallar asuba na biyar shine lokacin da rana take tsaka lokacin da ake tsananin rana wannan ya zo a hadisi Ukba ibn Amir wanda Muslim ya rawaito cewa manzo yake cewa yake salatu sa'ati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha wa an naqbura fiha amwatana yake akwai lokuta guda uku manzo sallallahu alaihi wasallam yana hana mu mu yi sallah a ciki kuma mu kabbarantar da ko mu sa mamatan mu cikin kabari cikin waɗannan lokuta lokaci na farko yake hina tatlu'u shamsu hatta tartafi'a a daidai lokacin da rana take fita lokaci na biyu kuma yake wa hina yaqumu qa'imu zahira lokacin da yake tsakar rana lokacin da yake tsakar rana wannan yana nuna lokacin tsakar rana an hana yin nafila an gane lokaci na shida da na bakwai lokaci na shida daidai lokacin da rana yake fita daidai lokacin da rana yake shiga yake fita saboda hadisin Amr ibn Anbasa radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi manzo ya karantar da shi sallah yake ka sallaci sallar asuba yake su maqsur an sala hatta tatlu ash-shamsa wa tartafi'a fa innaha taqra'u bayna qarnayi shaytan wa hina idin yasjudu laha al-kufar yake in kai sallar asuba yake ka kale kar kai sallah sai rana ta fito ta daga daidai lokacin da rana yake fitowa kar kai sallah saboda ranan tana fita tsakanin kafafunni guda biyu na shaitan a tsakanin kafafunni guda biyu na shaitan ranan yake fita a wannan lokaci ne kafirai suke wa ranan sujada saboda haka daidai lokacin da rana yake fita kasancewa yana fita a tsakanin kafafunni guda biyu na rana an hana yin nafila a lokacin lokaci kuma na bakwai shine daidai lokacin da rana yake faduwa kamar yadda a wannan hadisin da kansa yake masa sun maqsur yake an sala sannan ka dakatar da yin sallar da yake hatta taghruba shams yake sai rana ta fadi yake fa innaha taghrubu bayna qarnayi shaytan wa hina idin yasjudu laha al-kufar a wannan lokacin faduwar ma tana faduwa ne a tsakanin kwamanni guda biyu na shaitani saboda haka daidai lokacin da rana yake fita da daidai lokacin da rana yake faduwa an hana nafila sai in ranar ta fadi gabaki daya ko kuma ta fito gabaki daya an gane saboda haka waɗannan lokuta guda bakwai a mayar da hankali ba a son nafila a wannan lokaci dan in aka ce ibada ba kowanne lokaci ake son kowace ibada ba akwai wasu ibadu suna da lokuta a wasu lokuta kuma ba a son aikata su saboda haka lokacin da aka tada ikama lokacin da limami yake khutuba lokacin da yake bayan sallar asuba lokacin bayan sallar la'asar lokacin tsakar rana da lokacin da rana yake kan fita da lokacin da rana yake kan faduwa duk waɗannan lokuta guda bakwai ba a son yin sallah nafila a ciki waɗannan su ne lokuta waɗanda ba a son a yi nafila a ciki a nan za mu ci gaba muyi bayani akan as-sunanur rajiba wato nafilini wadanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya lazance su yana yin su akai akai zamu jero su kaman yanda sallan farilla take saboda ana cewa as-sunanur rajiba sune salloli nafilini wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi suke da alaka da salloli farzai mana ko kafin yin sallan farilla ko bayan sallan farilla sune as-sunanur rajiba zamu fara da sallan azhar sai mu zo mu kare da sallan asba gabannin haka zamu karanta hadisi na ummu habiba radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin shine ummu habiba bint abi sufyan ummu habiba yar gidan abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa anha Allah ya yarda su gaba kida ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin mata ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla fi yawmin wa laylatin in sai asharata sajada take manzo ya ce duk wanda ya sallaci raka'a guda 12 tsakanin rana da dare ma'ana cikin awa 24 ya sallaci raka'a guda 12 buniya lahu baitun fil janna za a gina masa wani gida na musamman a cikin aljanna hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi sannan tirmidhi da nasa'i sun yi tafsiri Nasa'i yake cewa arba'an qabla az-zuhr wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn qabla al-'asr wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-fajr ko ba'da salati al-fajr sune rak'o'i guda 12 kenan rak'a hudu kafin azhar biyu bayan azhar an samu shi da kenan biyu kafin da asar biyu bayan magruba biyu kafin sallan asuba sun zama suraka 12 kenan wannan shine tafsirin da Imam An-Nasa'i ya rawaito yayin da kuma Imam Tirmidhi maimakon rak'ataini qabla al-fajr sai yace rak'ataini ba'da al-isha za yi rak'a guda 2 bayan isha kenan kowanne daga cikin su shine Nasa'i da Tirmidhi sun yi tafsirin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito a dunkule domin hadisin su ya nuna rak'a 12 su kuma suka ayyana mana waɗannan rak'a su 12 din an gane ai to wannan hadisi idan ka rike shi zaka san sunanur rawat sunanur ratiba wadanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin su a dunkule zaka rike su aka zaka guda 12 amma za mu zo da su a tafsiri za mu fara kamar yadda muka fada a sallan azhar sallan azhar hadithin abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu wanda bukhari da muslim suka rawaito yake cewa sallaitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rak'ataini qabla az-zuhr wa rak'ataini ba'daha yace na sallata tare da manzo sallallahu alaihi wasallama raka'a guda 2 gabanin sallan azhar da kuma raka'a guda 2 bayan sallan azhar yayin da wani hadisi kuma na ummu habiba radiyallahu ta'ala anhu ta rawaito abun manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man hafaza ala 40 raka'atin qabla az-zuhri wa 40 ba'daha haramahu Allahu an-nar Abu Dawud ne da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi manzo yake duk wanda ya kiyaye ma'ana ya mayar da hankali kullum yana yin raka'a 4 gabanin sallan azhar raka'a 4 bayan sallan azhar Allah zai haramta shi da wuta ma'ana wuta ba za ta cinye shi ba an gane kenan waɗannan hadisai guda 2 suna karantar da mu an rawaito abun manzo sallallahu alaihi wasallama yana raka'a guda biyu kafin azhar guda biyu bayan azhar kamar yadda yake a hadisi Abdullahi bin Umar sannan kuma an rawaito mana manzo sallallahu alaihi wasallama yana raka'a guda hudu kafin azhar kuma hudu bayan azhar an gane idan kaga dama kai raka'a guda biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko hudu kafin azhar ko hudu bayan azhar duk ya zo a hadisi sahihai an gane ma'ana wata ran manzo yana yin wannan wata ran kuma yana yin wannan dake sallar juma'a tana da alaka da asuba ko tana da alaka da azhar ana yin ta ne mai mukun azhar zamu hada sallar juma'a da kuma na sallan azhar sallar juma'a Abu Huraira ya rawaito abun manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza salla ahadukum aljuma'a فليصلي بعدها أربعا حديثي بخاري ده مسلم يذكر وايتو من ذو صلى الله عليه وسلم يكي إذا متين يصلاتي صلى الجمعة تو يصلاتي ركعة فتو باين صلى الجمعة هنگاني ما نباين لماني يا فتا كسايا أما صلاتي كصلاتي ركعة غدا فتو wannan ya zo a hadisi sahihi bukhari da muslim ne suka rawaito daga hadisin abu huraira ya zo kuma a hadisin abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama rak'ataini ba'da al-juma'a shi ma hadisin yana nan a bukhari da muslim yace na sallata tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama raka'a guda biyu bayan sallar juma'a rakatayn ba'da al-juma'a wannan yana nuna mana bayan sallar juma'a ya zo mana raka'a hudu a hadisin Abu Huraira raka'a biyu a hadisin Abdullahi bin Umar sai mu wuce sallar la'asar sallar la'asar muna da hadisin Abdullahi bin Umar wanda Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimahullahu ra'an Allah yayi wa mutum wannan mutumi rahama wanda mutumi ne yake salla qabla al-asr arba'an yake Allah yayi wa addu'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama Allah yayi wa duk mutumin da ya sallaci raka'a guda hudu kafin sallar la'asr rahama wannan yana nuna ya zo a hadisi ya tabbata kai raka'a guda hudu kafin sallan la'asar ya zo a hadisi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli raka'atayn qabla al-asr manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sallatan raka'a guda biyu gabanin sallan la'asar wannan hadisin shi ma Abu Dawud ne ya rawaito shi sannan hadisin Ummu Habiba da muka fara karantawa shi ma a riwaya ta Nasa'i ya zo wa raka'atayn qabla al-asr kenan yin raka'a guda biyu kafin sallan la'asar ya zo a hadisin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo a hadisin Ummu Habiba sannan kuma ya zo a hadisin Aisha ya zo a hadisin Ummu Salma cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallan nafila raka'a biyu gabanin sallan la'asar raka'a guda hudu kuma gabanin sallan la'asar ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar bayan sallan la'asar kuwa mun gabatar da farko cewa ba nafila bayan sallar la'asar an gane sai kuma sallar magruba sallar magruba ya zo a hadisin Ummu Habiba da muka karanta wa rak'ataini ba'da al-maghrib manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar raka'a guda biyu bayan sallar magruba ya zo a wancan hadisi da muka karanta sannan ya zo daga hadisin Abdullahi bin Mughaffal
hadisai guda biyu. Na farko Abdullahi bin Mughaffal radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kunna nusalli ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama rak'ataini ba'da ghurubi shamsi wa qabla salati al-maghrib. Yace mun kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama muna yin sallah raka'a guda biyu bayan rana ta fadi gabanin sallan magruba. An gane kar ku manta hadisin Abu Sa'id al-Khudri da muka karanta cewa la salata ba'da salati al-asri hatta taghruba shamsi sai rana ta fadi. An gane wannan hadisin Abdullah bin Mughaffal yana cewa muna yin sallah raka'a guda biyu bayan rana ta fadi gabanin ayi sallan magruba. Kun ga kenan hadisan ba su yi karo da juna ba. An gane wani hadisinsa kuma daban yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa sallu qabla salati al-maghrib har so uku ku yi sallah gabanin sallan magruba, ma'ana bayan rana ta fadi kafin a yi sallan magruba. Rana ta rigaya ta fadi gabanin a yi sallan magruba. Wa qala fi salisa, anan uku yake cewa yace liman sha'a ga wanda ya so, ma'ana raka'a guda biyu na gabanin sallan magruba bayan rana ta fadi ga wanda ya so. Yace karahata an yattakizaha an-nasu sunnatan, saboda kada mutane su rike ta ta zamo musu sunna, ma'ana jindindin suna yin sa. Shi yasa yazo a hadisin Abdullahi bin Mughaffal na farko suka tambaye shi suka ce akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sallahuma, wadannan nasin fili ko raka'a guda biyu da kuke sallatan sa a zamanin manzo bayan faduwar rana gabanin sallan magruba, shin manzon yana sallatan su? Aka tambaye shi. Fa qala kunna nusalli wa kana yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Yace yana ganin mu dai muna sallah raka'a biyu bayan faduwar rana gabanin sallan magruba, bai umarce mu ba kuma bai hane mu ba. An gane kenan za ka yi sallah raka'a guda biyu bayan sallan magruba, kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Habiba a wajen Imam An-Nasa'i. An gane sannan kuma za ka yi nafila raka'a guda biyu bayan rana ta fadi gabanin sallan magruba in ka ga dama, saboda manzo ya ce liman sha'a ga wanda ya so. Karahata an yattakiza an-nasu sunna, an gane za ka yi wannan kamar yadda ya zo a hadisi Abdullahi bin Mughaffal. Sai kuma sallan isha. Sallan isha idan ba a manta ba ya zo a hadisin Ummu Habiba a riwaya ta Tirmidhi wa raka'ataini ba'da isha, raka'a guda biyu bayan isha manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatan su kamar yadda ya gabata. Saboda haka ana yin raka'a guda biyu bayan sallan isha. Kasancewar sallan isha yana da alaka da shafi'i da witri. To za mu yi bayani akan witri gabanin mu wuce sallan asuba. Witri abu ne wanda yake sunna ce mu'akkada, saboda muhimmancin witri a mazhabar Abu Hanifa yin witri wajibi ne ma, kamar yanda sallan asuba ko sallan azhar ko magruba yake wajibi a mazhabar Abu Hanifa, yin witri wajibi ne. An gane sannan kuma yana ɗaya daga cikin nashin fili da manzo sallallahu alaihi wasallama baya bari su fice shi. Shi kuma witri ba a yin sa sai bayan shafi'i, shi yasa ya shahara ake cewa shafi'i da witri. an gane abinda ake nufi da shafa'i ba wai dole raka'a guda biyu ba kamar yadda mutane suke fahimta kuma suka saba zaka iya yin raka'a hudu sai kai guda daya daga baya guda ɗayan bayan hudun nan shine ya zama to wucin zaka iya yin raka'a shida kai daya ya zama wucin an gane ma'ana sai kai raka'a biyu akalla tukunnan zaka yi daya wannan daya na kai shine zai kasance wucin saboda haka ba a yin sai bayan an yi shafa'i abinda ake nufi da shafa'i raka'a guda biyu zuwa sama biyu ko hudu ko shida da makamancin wannan a ƙarshe sai kai guda ɗaya can shine ake ce masa witri kuma ya zo idan raka'a guda biyun da za ka yi na shafa'i ba su wuce guda biyu ba biyu za ka yi a raka'a na farko ka karanta suratul a'la a raka'a na biyu ka karanta suratul kafirun a raka'a na ƙarshe ko ka karanta qul huwallahu ita kadai ko ka karanta qul huwallahu da falaki da nasu duk sun zo a hadisi sahihai sun tabbata an gane ai a hadisin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa inna allah ta'ala witrun yuhibbul witra cewa allah subhanahu wata'ala witri ne ma'ana shi kadai ne shi kadai ne saboda haka yana son witri saboda raka ɗayan da zaka yi bayan raka guda biyu shi kadan nan shine witri to allah ma shi kadai ne yana son wannan raka'an nan guda ɗaya tal inji manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa'utiru ya ahl alquran yace ku dinga yin witri ba ya ku wadanda qur'ani ya sauka a gare su wato ya ku wannan al'umma kenan wannan umarni shine Abu Hanifa ko Hanafiya suka dauke shi umarni ne na wajibi da sauran wasu hadisai da suke kafa hujja da shi na wajibin yin sallan witri littama alal qawli arraji babu wani sallah da yake wajibi sai khamsu salawat amma kasancewa sun wajabta shi yana nuna mana cewa sunna ce muakkada inda kuma galibin mu muke tasahuli ba ma yin wannan sunna din muakkada sannan kuma yazo manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin witri akan dabbarsa yana tafiya akan dabba yake iya yin witri akan dabbarsa wannan duk ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan mun yi bayanin witri ne za mu wuce bayanin sunna ratiba ta sallar asba a hadisin da ya gabata a riwayar nasa'i ma'ana hadisin ummu habiba ya zo wa raka'ataini qabla salati fajr kamar yadda muka fassara manzo yana yin raka'a guda biyu gabanin sallan alfijiri ya zo kamar yadda ya gabata sannan kuma ya zo a hadisin da muslim ya rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa raka'atan fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha yace yin raka'an nan guda biyu gabanin alfijiri yafi duniyan nan gabaki ɗayanta da kuma dukkan abin da ke cikinta ladan da za a baka yafi a baka duniyan nan gabaki ɗaya kuma ya tabbata a hadisai sahihai manzo sallallahu alaihi wasallama a raka'atayn fajr yana karanta a raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma yana karanta qul huwallahu ahad wannan ya tabbata shahararren magana da muka sani a mazhabar Imam Malik cewa Fatiha kawai ake karantawa a cikin raka'atayn fajr Hafizul Maghrib Ibn Abdul Barr wanda ƙwararren malami ne a mazhabar Malikiyya kuma daga cikin manya-manyan malaman hadisi yake cewa dalilin Imam Malik na cewa ba a karanta sura a cikin raka'atul fajr yace hadisi ne da Aisha ta rawaito radiyallahu ta'ala anha cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yusalli raka'ataini khafifaini ko raka'ataini khafifataini yana sallata raka'a guda biyu qabla al-fajr gabanin al-fajri masu sauki masu mana yake sallatin su da wurwuri har take cewa hatta aqulu hal qara'ati ummin qur'ani abla saboda yanda yake yin sallar da sauri sauri har nake cewa anya mako yana karanta fatiha yace wannan hadisi shine dalilin Imam Malik na cewa ana karanta fatiha ne kawai a raka'atul fajr ba a karanta sura saboda Aisha take cewa wannan raka'a guda biyu da manzo yake sallatin su gabanin sallan asuba anya ba yana karanta fatiha kuwa a ciki sai Imam Malik sai ya hada wannan hadisin da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sallah baya ko ba ta inganta sai da fatiha saboda haka yace kenan fatiha yake karantawa da sauri sauri a cikin raka'atul fajr ba wai baya karanta bane gabaki daya amma hadis maghrib yake cewa amma mun rawaito hadisi sahihai cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu mana na raka'atul fajr kenan saboda haka mutum yakan iya hada wadannan hadisi guda biyu wata ran idan zai raka'atul fajr ya karanta fatiha a rakawoyi biyun gabaki daya wata ran zai raka'atul fajr ya karanta a raka'a ta farko qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu qul huwallahu ahad mana yayi amfani da hadisan gabaki daya yau yayi wannan gobe yayi wannan an gane ai wannan a dangane da sunna ratiba wacce take hade da wanda take hade da salatul fajr wato sallan asuba kenan sannan daga cikin sunanur ratiba bayan mun yi bayanin nafilfili wadanda ake kiran su sunanur ratiba wadanda suke hade da salloli wadanda suke farilla to akwai wasu sunanur ratiba din wanda ba sa hade da salloli farallai domin haka ne wasu suka yi tarihin sunanur ratiba da cewa hiya allati lazamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sune nafilfili da manzo sallallahu alaihi wasallama ya lazarce su an gane domin wadanda suka arrafa shi da cewa hiya sunanul muttasila fi salawatil khams baya shigo da tahiyyatul masjid ko salatul duha ciki baya shigar da su amma waɗanda suka ce hiyal lati lazamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake shigo da tahiyyatul masjidi yake iya shigo da salatul duha an gane to shi tahiyyatul masjid yana ɗaya daga cikin sallolin da muke gafala a kai waɗanda muke tasahuli a kai yanda mutum zai shigo masallaci sai ya zauna ba tare da ya sallaci raka'a guda biyun nan ba amma ya zo a hadisin Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito idan mutum ya shigo masallaci kada ya kuskura ya zauna sai ya sallaci
raka'a guda biyu an gane shi ne imamu na mali ya tafi akan cewa lokacin da ka shigo masallaci kake da alwala kada ka zauna sai ka sallaci raka'a guda biyu idan kuma baka da alwala ka shigo to wannan raka'a guda biyu din sun sauka a kanka an gane yayin da imamu ahmad da imamu shafi'i suke ganin cewa ma dama baka da alwala to kada ka shiga masallaci an gane ma dama baka da alwala kada ka shiga masallaci domin in ka shiga masallaci ba alwala umarnin da manzo ya bayar kai raka'a guda biyu ba zai yiwu ka zartar da wannan umarni ba ko ka aikata shi ba ya kasance ka saba umarninsa kenan an gane saboda haka in sun samu ne kada musulmai su dinga shiga masallaci sai suna da alwala idan kuma ka shiga masallaci kana da alwala ma dama lokacin ba karhanta nafila ba ka sallaci raka'a guda biyu gabannin ka zauna an gane wannan shine tahiyatul masjid manzo sallallahu alaihi wasallama ya lazarce ta shi kuma salatu duha ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أربعا من ذو صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا صلاة ركعة قدافن ألوك شين ضحى سنن يازو من ذو صلى الله عليه وسلم أحاديث أبو هريرة جواننسا ينا صلاة ركعة قدافن ألوك شين ضحى معنى ألوك شين ضحى lokacin da rana ya fita ya daga kamar daga karfe 7 zuwa 8 9 10 har zuwa wannan lokaci yazo kuma yana sallatan raka'a 6 da 8 a wasu hadisi sahihai yazo a wani hadisi wadanda malaman hadisi suka zaifanta shi yana sallatan raka'a 12 kenan salatu duha yana kasancewa daga raka'a guda biyu ko raka'a hudu kamar hadisin da Aisha ta rawaito wanda muka fassara ko raka'a 6 ko 8 ko 12 amma hadisin da suka tabbatar da raka'a biyu hudu 6 8 sahihai ne hadisin da kuwa ya tabbatar da manzo yana sallatan salatu duha raka'a 12 malaman hadis sun yi maganganu a kai wasu sun dai fanta shi an gane wannan sallah salatu duha tana ɗaya daga cikin nafilin da mu muka gafala a kai ba ba yin su an gane ai to waɗannan guda 8 ɗin nan wasu su ne suke kiransu a sunanin ratiba ma'ana nafilin da suke haɗe da sallan azhar sallan magruba sallan la'asar magruba isha asba an gane wanda suke haɗe da shi da kuma salatu duha da tahiyatul masjid wadannan su bakwai kenan su ake kiran su a sunanin ratiba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nazarce su yana yin su akai akai sai kuma abinda muka bayyana da farko bayan sunanin ratiba annawatib ko kuma almustahabbat wadanda sun zo a hadisai manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin su ko ya ce a yi su amma bai gazance su ba an gane wadannan kuwa wasu daga cikinsu wasu suna iya ɗaukan wani daga cikinsu su saka shi cikin sunanin ratiba kamar qiyamul layli manzo sallallahu alaihi wasallama ya lazarce shi wasu kuma ba sa shigo da shi. Waɗannan nafilfili su ne akwai kiyamu Ramadan shi ne tarawih, akwai kiyamu Lailatul Qadr, kiyamu Ramadan daban, kiyamu Lailatul Qadr shi ma daban. An gane, akwai kiyamu Laili shi ma daban, akwai nafila da ake yi bayan an yi alwala, duk lokacin da kai alwala kawai kai nafila raka'a guda biyu, akwai wannan. Akwai raka'a guda biyu bayan tsakanin kiran sallah da iqama, tsakanin kiran sallah da iqama.
Sannan kuma akwai salatu tasbih, wanda shi ma galibin mutane ba sa yin sabbin shi ba, kuma sallar tana da fadaloli, wanda kuma a yau insha Allah za mu yi bayani a kai. Abu na farko, qiyamu Ramadan shine salatu tarawih. Ya zo a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abu Huraira, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya yi qiyamu Ramadan shine salatu tarawih, yayi imani, yana da cikakken imani, yana da ihsani da ikhlasi, to an gafarta masa dukkan zunuban da ya aikata. Saboda haka salatu tarawih shi ake kiransa qiyamu Ramadan, yana da muhimmancin gaske, duk da ma wasu suna tasahuli a kai, suna sakaci. An gane. Sannan kuma qiyamu Lailatul Qadr, amma gabanin mu yi bayanin qiyamu Lailatul Qadr, qiyamu Ramadan ma'ana tarawih ya zo a hadisai sahihai, manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallatar raka 13 da daddare, yana sallatar raka 11 har shafi'i da witri. Waɗannan hadisai ne sahihai. Ya zo kuma a wasu hadisai mawqufai, wanda sayyidina Umar mawqufun alaihi ya umarci Ubay ibn Ka'ab ya sallaci raka 23 da jama'a, ya saka Qur'ani kuma cikin qiyamu Ramadan, wato salatu tarawih. An gane, ya zo wannan. Amma yanda muke yi a nan salatu tarawih raka 13 ya tabbata ne a hadisi marfu'i sahihi. An gane. Kamar yanda su Saudiya suke yi raka 23, hadisin da suke ruko da shi hadisi ne mawqufi, duk da ma kaulin sayyidina Umar ko umarninsa umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallama. Tunda ya ce wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidi, yana ɗaya daga cikin khulafa'i ar-rashidi. Duk da haka, amma hadisin da yake marfu'i, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya sahihi shi ko yake aikata shi, da hadisi ko kaulin Umar ba za ka daidaita su ba. An gane ai, ma'ana kaulin manzo shi ake gabatarwa. Saboda haka raka'a 13 a tarawih ko 11 duk sun tabbata a hadisai sahihai kuma marfu'ai, kuma shi ne muke a wannan nahiya namu gabaki daya. Salatu qiyamu qiyamu Lailatul Qadr ya zo a wata riwaya ta hadisin da muka karanta na Abu Huraira, man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Lailatul Qadr, saboda qiyamu Ramadan daban, shi ne tarawih, ma'ana Lailatul Qadr goman nan na karshe ka hana kanka barci ka yawaita ibadu a karaya waɗannan dare, domin a ciki ne ake samun Lailatul Qadr. An gane. Sannan kuma sai qiyamul layli, bambancinsa da qiyamu Ramadan da qiyamu Lailatul Qadr, qiyamu Ramadan da qiyamu Lailatul Qadr duk suna kasancewa ne a ciki azumi, qiyamul layli kuma yana kasancewa kowane lokaci. Kuma ayoyi da dama sun faɗi ainihin fadalolinsa, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yi ba a saka rabbuka maqama mahmuda, da daddare ka yi tahajjudi, ma'ana ka kai rako'o'i, ka wahalatar da kanka, ka yi ƙoƙari, ka yi himma na yin nafilin a cikin dare. Asa an yi ba a saka rabbuka maqama mahmuda, da Allah subhanahu wa ta'ala daraja'i zai tayar da kai a maqamu mahmud. Saboda haka sallar dare tana da muhimmancin gaske. Allah yake yaban masu yin sallar dare, ko za su tayi tsakan dare su sallaci rak'o'i ko nafilin, yana yaban su a cikin Qur'ani. yake cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun yake wadanda suka yi imani da ayoyin mu suje duk lokacin da aka karanta musu ayoyin mu yake za su fadi su sujada su yawaita tasbihi sannan ku ba sa wa Allah subhanahu wataala girman kai yake tatajafa junubuhum anil mabaja jikinsu sun zabar da jikinsu daga shimfiɗa mutane suna ta bacci suna nishari sun zame jikinsu daga katifa daga shimfiɗa sun zo suna tunabir kiri yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna nafi kiri suna roƙon ubangijinsu aljanna suna yin roƙon ubangijinsu sari daga wuta wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wani laifin da ya sani ya san da abin da muka tanadawa waɗannan mutane masu zamewa daga shimfiɗan su cikin dare su nafi kiri yake jaza'an bima kanu ya'malun saboda sakamakon abin da suka aikata har yace a ba man kana mu'minan kaman kana fasika wannan yana nufin wanda yake mu'mini shine wanda zai tayi cikin dare ya nafi kiri wanda kuma ba mu'mini bane fasiki shine wanda baya tayi cikin dare ya nafi kiri yace a ba man kana mu'minan kaman kana fasika wanda yake mu'mini daidai yake kamar yadda fasiki yake daidai suke shi da fasiki Allah yake nan sau ba daidai suke ba haka nan waɗanda suke tashi cikin dare su yi nafi kiri ba daidai suke da waɗanda suke tabbacin su har gari sai waye ba an gane ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu aka zo aka gaya masa manzo sallallahu alaihi wasallama yace ni'mal abdu yace ibnu umar illa annahu la yaqumu bil layl yace ibnu umar yana ɗaya daga cikin mutane da kirki a dinga ba sai dai yace baya tashi cikin dare ya tashi cikin ku duba mu'jiza irin na manzo sallallahu alaihi wasallama ta yaya san da haka ba gida ne suke kwana ba sallallahu alaihi wasallam da ibnu umar yaji wannan magana yace to tunda yaji wannan magana manzo ya faɗi wannan magana a kansa yace babu daren da baya tashi ya tashi cikin dare an gane ai abu ne wanda yake da muhimmanci amma za mu kwana za mu kwanta har gari ya waye ba wanda zai tashi wani sallan asuban ma zai tashi a jikiri wannan shi ne qiyamul layl kenan sai kuma sallah raka'a guda biyu bayan kayi alwala duk lokacin da kai alwala ko alwala ne kai da zaka yi wasu ibadun ka ba alwala bane na sallar farilla duk lokacin da dai kai alwala ka sallaci raka'a guda biyu saboda hadisin Bilal manzo sallallahu alaihi wasallama da safe ya fito yace Bilal nayi mafarki na shiga cikin aljanna ina shiga sai naji karan takalminka ka riga ni shiga me kike ni da me ka riga ni shiga aljanna sai Bilal ya tsaya yayi tunani yace ya ma'aikin Allah ni dai abin da na sani ina yin sa tintin duk lokacin da nayi alwala zan sallaci raka'a guda biyu nan take sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace jikinka ma'ana da wancan rakoi guda biyu da kake yi bayan kayi alwala da su ne ka riga ni shiga cikin aljanna an gane idan kana yin alwala kawai ka sallaci raka'a guda biyu an gane sai kuma raka'a guda biyu tsakanin wato tsakanin kiran sallah da iqama kamar yadda yazo a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa baina kulli azanaini salatu tsakanin kowanne kiran sallah guda biyu akwai sallah yana nufin kiran sallah guda biyu tsakanin iqama da kiran sallah me yasa saboda zaka ce tsakanin kiran sallah da kiran sallah to kenan bayan sallar la'asar za a yi najira kuma wasu hadisai sun hana ayi najira bayan sallar la'asar saboda kiran sallar la'asar da kuma kiran sallar magariba da safiya tsakanin su sai ayi najira anan manzo yana nufi tsakanin kiran sallah da iqama abinda yasa ake amfani da lafazi na azan saboda kiran sallah din ya fi iqama karfi da muhimmanci shi ne aka dauko lafazin kamar yadda za a ce abawani ana nufin abun wa ummu uba da uwa sai a ce abawan ayi tasmiya din da sunan uba ba da sunan uwa ba haka ne yace ma baina kulli sala kulli azanaini salatu tsakanin kowanne kiran sallah da iqama akwai sallah ma'ana in aka yi kiran sallah kai alwala gabanin a ta da iqama kai sallah shi raka'a guda biyu an gane akwai wannan shi ma ya tabbata a hadisi sahihi bukhari da muslim ne suka rawaito bayan wannan kuma za mu yi bayani akan salatu tasbih abu na karshe salatu tasbih wanda suka rawaito salatu tasbih a malaman hadisi sune hakim a mustadrak da abu daud a sunan nashi da tirmidhi shi ma a sunan da kuma ibnu majah shi ma a sunan wadannan duk sun rawaito hadisi na karantar da salatu tasbih sannan kuma hadisin ya zo daga hadisin abu rafi'a ya zo daga hadisin abdullahi bin amr ya zo daga hadisin anas ya zo daga hadisin ibnu abbas malaman hadisi sun ta'aba wannan hadisi ta hanyar rawaito shi daga hadisin abdullahi bin amr ko abu rafi'a ko anas amma hadisin ta hanyar rawaito shi daga abdullahi bin abbas wasu daga cikin malaman hadisi sun hassana shi domin haka ne ma hakim ya rawaito shi a cikin mustadrak nashi an gane saboda haka hadisin salatu tasbih wanda aka rawaito shi an ikrama an ibn abbas shine ake kafa hujja da shi sauran wadanda aka rawaito daga anas daga abdullahi bin amr daga abu rafi duk malaman hadisi sun yi maganganu a kai sun dai fata su amma an ikrama an ibn abbas wasu daga cikin malaman hadisi sun hassana shi manzo sallallahu alaihi wasallama ne a wannan hadisi da ibnu abbas ya rawaito abun sa ya kira babban abbas yace abbas zo in baka wani abu zo in baka kyautan wani abu idan ka aikata wannan abu yace za a gafarta maka zunubanka yake awwalahu wa akhirahu farkonsa da na karshensa yake sirruhu wa alaniyatahu na koyansa da kuma na bayyanansa khafahu wa abdahu wanda kai da gangan da wanda kuma kai kuskure an gane yake duk in kai ka da wannan kyauta da zan baka Allah zai gafarta maka sai ya karantar da shi salatu tasbih da sifa guda biyu sifa na farko shi ne ya karantar da shi yace za ka sallaci raka'a guda hudu idan ka sallaci raka'a guda hudu za ka karanta fatiha da sura idan ka karanta fatiha da sura sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to goma sha biyar sai ka yi ruku'u sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to goma sai ka dago kai so goma sai kai sujada kai so goma ka dago daga sujadan ka zauna kai so goma sai kai sujada kai so goma ka dago ka zauna abin da ake kira da jirsatul istira sai kai so goma idan ka kirga ya baka tasbihi 75 goma goma to shida da kuma goma sha biyar 75 haka nan za ka yi raka'a guda hudu in ka gama raka'a guda hudu ka samu tasbihi 300 a cikin raka'a guda hudu an gane sannan an fi so in kai raka'a guda biyu kai sallama sannan idan kuma kai raka'a guda hudu gabaki ɗaya a jere shi ma yayi wannan ita ce siffa ta farko an gane siffa ta biyu kuma yake masa idan ya tada iqama gabanin karatun fatiha da sura zai ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghayruka sai fadi wannan bayan ya tada iqama in ya fadi wannan kuma sai yayi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to goma sha biyar sai ya karanta fatiha da sura in ya karanta fatiha da sura kuma sai ya karanta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar to goma an gane ai daga nan sai yayi ruku'u yayi to goma ya dago yayi to goma yayi sujada yayi to goma ya zauna yayi so goma ya kare yin wani sujada yayi so goma sannan ba zai zauna yayi sujadan ba an gane an samu kenan har yanzu a raka daya tasbihi 75 ta wannan siga din bambancin na farko da na sifa ta farko da wannan sifa na karshe ta hanyar karshe a karshe in kai sujada kai so goma ka zauna kai so goma kai sujada kai so goma in ka zauna ba za ka yi ba saboda ba jama'a wajen saboda tsatsi da tsira ne ba jama'a wajen wadanda suke da tsatsi da tsira su ne suke zama suke yin sa a wannan in ka zauna ba za ka yi ba kaga kenan goman nan da za ka yi bayan ka dago daga sujada na biyu ka maye gurbin sa da goman nan da za ka yi bayan karatun Fatiha da sura an gane ai sanan ne a kowace sifa ka samu tasbihi 75 a kowace raka'a in ka hada raka'a guda hudu ka samu tasbihi 390 manzo sallallahu alaihi wasallama yace in za ka iya yin kullum kai in ba za ka iya yi ba ka danga yi a kowace sati so daya in ba za ka iya yi ba ka danga yi a kowace wata so daya in ba za ka iya yi ka danga yi a kalla a shekara so daya wannan shine salatu tasbih wanda kuma galibin mu ba a yin sa din da fatan a wannan dare ma wasu za su je su gwada Allah ya babu ladan abin da muka karanta da kuma abin da muka bayyanawa ƴan uwa musulmai da fatan ƴan uwa musulmai da suka saurare mu za su dace za su yi himma su yi kokari wajen tarbiyyantar da kansu akan waɗannan nafilfili waɗanda muka karanta a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama babu wata nafila ba ce sai da muka kawo hadisi ko aya wacce take tabbatar da shi domin duk lokacin da aka karantar da ku aka gaya muku dalili da hadisi kun ci nutsuwa da kuma ɗaukan sa da muhimmanci saboda haka tunda muka faro duk wata nafila sai da muka kawo hadisi waɗanda suka tabbatar manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin su ko ya bada umarni a yi su saboda haka a dinga himma da yin nafila saboda yin nafila riba ce ta jari a duk lokacin da mutum ya kasance yana da jari yana kasuwanci baya samun riba menene amfanin wannan jari nashi an gane shine wani shairi yake cewa wal fardu ra'sul mali wan nawafilu yace arbahuhu yace farilla da kake sallata shine ra'sul mal jarin ka sannan nashin fili da zaka yi su ne riban wannan jari din kaga jari ba shi da fa'ida ma dama baka samun riba kai sannan ya zo a wasu riwayoyi a lokacin da mutum ya samu nafila a cikin ibadunsa a lahira za a yi ciko ne da nafil filinsa an gane za a yi ciko da nafil filinsa sai ya yi firi an gane to a lokacin da mutum ya kasance bayan nafil fili ba shikenan sai ya je ya halaka saboda haka nafil fili suna da muhimmanci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta mu da yin sa na rana kamar yadda muka karanta a hadisai da na dare kamar yadda ainihin muka karanta a hadisai sai dai shi tasawwi da muka yi bayani su ne duk wasu ibadu da za ka yi waɗanda suke da dalilai amma ba su da dalilai kafa an gane misali waɗannan nafilfili da muka yi bayani a kansu duk suna da dalilai kafa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake a yi ko kuma yake yin sa to misali cikin dare ka tashi ba ka so ka kwanta kai bacci in ka kwanta a bacci ba za ka iya tashi sallan asuba ba sai kai na sai nafilfili kai ta nafilfili kafin a yi kiran sallan asuba ka samu nafila kamar 50 ko 60 da makamancin wannan wannan ka yi tasawuri ne an gane saboda ka yi amfani da nususin da suka zo suna umartar yin ibada a kowane lokaci ka yi amfani da wannan shi ne ake kiransa tasawuri daga cikin misalai na tasawuri har yanzu sallan da ake yi a ramadan a lokacin da ake sa masa qur'ani salatu tarawih da ake yi kamar yadda muka faɗa ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma umarnin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu an gane amma raka a kowace raka a dinga karanta izu biyu cikin kwana 30 an sauka wannan babu shi a wani hadisi ke fatacce an gane saboda haka wannan karatun da ake sawa izu biyu a kowace raka a sauka cikin ramadan ya shiga babi ne na tasawuri an gane haka idan ka sawa kanka kullum da safe zaka karanta izu biyu a kan kanka a wata ka sauke qur'ani kai ta tawuri ma'ana babu wani hadisi ke batacce wanda yake da safi a dinga karanta izu bibiyu a wata a sauke babu an gane saboda haka hanya ta nafili na tawuri hanya ne wanda yake da fadin gaske in kaga dama zaka yi ta tawuri na lafazi kai wai ta la ilaha illallah ko ta sabiri ko la haula ko ayatul kursi iya adadin da kaga dama ya shiga babu ko karkashin ta tawuri saboda kai amfani da lafuzuka da suka zo da nususin da suka zo amma tuwazkurullaha kaseeran tufastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi da tuka kafafu